بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الثاني الطواف وله واجبات وسنن ومستحبات.
الركن الثاني من أركان الحج. ركني نبي دجك ركني نعبادة الحج شين الطواف كي ويداكي نعبنجي سبحانه وتعالى wanda ya tafi ibadar haji bayan yayi ihram daga can miqati farilla ta farko rukuni na farko to rukuni na biyu wanda yake biye da shi shine zai zo shi ya fara tawafi akwai tawaful qudum wanda wannan tawaful qudum din yana sabkewa tawafi wanda yake na aikin na haji tawafi ko kuma tawaful ifada shine at-tawafu kewaye daki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala walahu wajibatun wa sunanun wa mustahabbatun wato wannan tawafi yana da kai wajibabbu ayyukan da suke wajibi ne a cikin sa akwai abubuwan da aka wajibta aikata su lokacin da mai tawafi yake cikin tawafi ko bayan ya gama tawafin sa wa sunanun sannan kuma akwai sunnoni waɗanda suke like da tawafi neme ibadar haji wa mustahabbatun sannan kuma akwai abubuwan da ake so mai aikin haji idan yana cikin tawafi ko bayan ya gama tawafin sa yayi sa wato waɗannan abubuwan dukkanin su cikin tawafi na mutum a na rukuni daga cikin rukunai na aikin haji akwai alwajibat alwajibat sune abubuwan da idan mutum ya bar su a cikin aikin hajjin sa to zai bayar da jini zai yanka amma tinkiya ko akuya ko rago ko dan akuya ko sa ko saniya ko kuma raƙumi ko taguwa na'am
alwajibatu sittatun as-salamatu min al-hadathi wal khabathi wa satru al-awrati wa ja'al al-bayti an yasarihi
falwajibatu sittatun wato abubuwan da aka wajibta aikata su ga mutumin da yake cikin tawafi abubuwa ne guda shida na farko assalamatu min alhadath assalamatu kubuta min alhadathi daga kari ya zamanto wannan mutumin da zai kewaye daki na Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto yana da alwalla wal khabath sannan kuma ya zamanto ya kubuta daga khabathi datti najasa wanda ta zuba a jikin sa imma wanda ta fito daga jikin sa ce ko wanda ta fito daga jikin wani dan uwan sa ce to ya zamanto ya tsarkake jikinsa da tufafin da zai yi ibadar ta tawafi da shi sannan kuma ya zamanto yana da alwalla wa satrul awra da kuma suturcewa al'aura idan mutum zai yi tawafi a lokaci na jahiliya waɗanda suke yin tawafi a wancan lokacin suna yin tawafi ne tsirara saboda suna kafa hujja da cewa ba za su yi tawafi ba da tufafin da suka saba wa Allah subhanahu wataala da shi shikenan idan ya zamanto mutum baya da wani tufafi wanda ya ware shi saboda yayi tawafi to in ya zo shi akwai humus daga cikin Quraishawa akwai fami din da ake ce da shi humus to humus su kuma suna aiki na alkhairi suna tanadar tufafuffuka imma na maza imma na mata idan namiji ya zo zai yi tawafi yana ara tufafi a wajen su ya saka a jikin shi dan yayi tawafi idan mace ta zo za ta yi tawafi ita ma tana a rattufafi a wajen saboda ta saka ta yi tawafi to dukkan wanda humus bai bashi tufafi ba daga cikin mazaje ko daga cikin mataye to zai yi tawafin ne ga dakin Allah tsirara shine ɗaya daga cikin mataye a lokacin jahiliya kamar yadda al-Imam Muslim ya kawo athar na Abdullah dan Abbas kanatil rijalu tatufu fil jahiliyyati uratan illa al-humus wal humus quraish wa ma waladat faman lam tu'tihi al-humus thawban dafa bil bayti uryanan Abdullah dan Abbas yace wato mutane sun kasance a lokacin jahiliya suna kewaye dakin Allah subhanahu wa ta'ala tsirara in ban da humus humus su kuma quraishawa ne wanda suke ba su da yaya idan ya zamanto mutum ya zo shi qura'i wato humus busu bashi ba kaya to zai tufa zai dawafi ne tsirara shikenan wata daga cikin su tazo ta bata samu tufafi sai ta yi dawafi tsirara tace al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillahu sai wannan aya ta cikin suratul a'raf ta sabko ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin waja'alul baiti an yasarihi sannan kuma idan ya zamanto mutun zai yi tawafi yana daga cikin wajibabbo na tawafi ya zamanto ya sanya dakin ubangiji subhanahu wa ta'ala a hagun din sa wato idan ya tashi zai kewaya din ba haka ba zai rakai ya zamanto dakin Allah a damar sa yake a zai zamanto ya fara daga nan ne haka zai rakai kewaya mun gane da kyau ba wai daga nan daga haka zai rakai ba dakin Allah ya zamanto a bangaren shi na hagun yake ba a bangaren shi na dama ba yake wannan shi ma wajibi ne idan ya zamanto mutun ya khalafa wannan dariqa din sai ya zamanto ya sanya dakin Allah a hagun din sa hale ga tawafin sa to tawafin sa yayi amma kuma sai ya bayar da fidiya saboda abin da ya aikata mun gane da kyau wa tawafu
sab'atu ashwabin dakhil al-masjidi wa furudu jami'il badani 'ala al-baiti wa salatu rak'atayn aqibahu
wa tawafu sab'atu ashwadin da kuma tawafi kewaye dakin na ubangiji tabaaraka wa ta'ala mutun yayi shi sab'atu ashwadin kewayo guda bakwai daya biyu uku har ya kai guda bakwai to wannan shi ma wajibi ne idan ya zamanto mutun yayi kewayo guda shida ya tsaya to ba za a ce ba ibadar shi ta tawafi ba ta yi ba ko ta lalace ibadar shi ta haji zai bayar da fidiya ne kaman yanda Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa kaman yanda yake cikin sunan na al-Imam Ibn Majah da kuma sunan na Imam An-Nasa'i yake cewa mun kasance mun dawo daga ibadar haji tare da ma'aikaci sallallahu alaihi wasallama daga cikin mu wato akwai wanda yayi tawafi kewayo shida daga cikin mu akwai wanda yayi tawafi kewayo bakwai amma wani daga cikin mu bai aibinta dan uwansa ba mun gane da kyau na'am dakhil al-masjidi wato a cikin masallaci na haram zai kewaye wannan dakin Allah subhanahu wataala a cikin haraban nan anan zai kewaye dakin Allah wa khuruju jami'il badani 'anil baiti sannan kuma da fitar da dukkan jiki ya zamanto gabaki ɗayan dan adam kulliyarsa gabaki ɗaya ya fitar da ita daga daki na ubangiji subhanahu wataala wato akwai wadansu sab'atu azru'in wanda iyayen da daki na ubangiji subhanahu wataala yake a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu to har yanzu shine sai dai akwai gurare wani guri ya kai zira'i 6 ko 7 kamar yanda ruwayoyi suka sha bambam daga wajen sahabbai nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace mata akwai dalilin da yasa daki aka gina shi a wannan foundation din yace inna qaumati qassarat bihim an-nafaqa mutanen ki quraishawa kudin da za su gina dakin Allah shi ya musu kadan shi yasa ba su gina shi ba kamar yadda yake akan foundation kin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina shi mun gane da kyau saboda tun ma a lokacin jahiliya quraishawa tsaftatattun mutane ne sun san wannan daki ne na Allah za a yi to dukiyar da take ta halali iya dukiya ta halali da ita za su yi amfani amma dukiyar da aka yi ba baki ra a cikin ta ba za su saka ta ba a cikin wannan aiki sai ya zamanto wajen tattara wannan dukiya ta halali abinda suka samu bai ba su damar su doki fadin sa ba iya daidai saitan da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina sai ya zamanto sun ware wani guri a ciki shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace in ba dan ina jin tsoron mutanen ki ba sabbin shiga musulunci ne idan nace in ruguje Ka'aba in gina ta akan tsarin yanda Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ta sai zamanto sun mai ridda saboda abu ne mai girma a wannan lokaci yace to da na aikata haka to a wannan lokacin sai ya zamanto dakin an bar shi kamar yadda yake ana nan Abdullahi ibn Zubayr daya daga cikin sahabbai na mahaiki alaihi salatu wassalam wanda daya ne ganana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya ji wannan hadisi lokacin yana gwamna a Makka sai ya ce shi a yanzu Allah ya hore mai dukiya ta halali wanda zai iya gina masallacin harami Kaaba ta zamanto yanda take akan zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sannan kuma a yanzu baya jin tsoron mutane za su yi ridda saboda a lokacin imani ya ratsa zukatansu saboda sun fahimci addini na musulunci dan haka ba wannan tsoron sai ya ruguje ta gina ta a yanda take akan zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shikenan daga baya sai sako ya isa zuwa ga wato shugaba na wannan lokacin shine Abdul Malik ibn Marwan wanda lokacin kuma akwai Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda yana daya daga cikin manyan gwamnoni a wannan lokaci to sai yace shi bai yadda da wannan ba abinda maiki ya bar duniya akan shi shi ba zai saka hannu ba zai sinye ba akan ajina wani abu wanda yake sabana haka wajen tsau da wajen fadi wanda aka kara duka yace aje a rubuje shi shikenan aka dawo da shi yanda yake a da yace amma bangaren tsawo zamu bar mai shi amma bangaren fadi ba zai yadda ba to daga baya shi ma Abdul Malik din yake cewa da ma mun san haka ne da ma mun kyale shi tunda shi ma sahabi ne na Annabi kuma ba zai iya kirkirar wata magana ya fara ga maiki ba tare da yayi abu ne ba akan ta mun gane da kyau to sai ya zama to abin yana tafiya yana tafiya yana tafiya har yanzu to sai ya zama akwai wani bangare wani dan karamin guri da aka bari wanda yana kan harsashin gina Annabi Ibrahim to idan mutun yana tsawafin nan to yanzu an yi wata alama an dan dago shi kadan idan yana kewaye dakin Allah to kada koda hannun shi ya shiga wannan bangaren saboda shi ma a cikin hukuncin dakin Allah yake sai ya zama to yayi duka ya fitar da khurujul badani daga dakin na Allah subhanahu wataala mun gane da kyau to shine nan da yace wa khuruju jami'il badani anil baiti da fitar da dukkan jiki daga daki na ubangiji subhanahu wataala والصلاه ركعتين اجبه sannan kuma bayan an gama tawafi akwai sallah ta nafila rak'a biyu da ake yi kamar yadda wato Allah subhanahu wataala ya ce wa takhudhu min maqami ibrahima musalla wa takhudhu min maqami ibrahima musalla wanda Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace lokacin da naga mutane bayan sun gama tawafi suna yin sallar su ta nafila rak'a biyu a kowane bangare sai nace ya rasulullahi dama a ce ka umarci mutane su dinga yin wannan sallah ta nafila rak'a biyu a nan maqam Ibrahim shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ta goyi bayan shawara da Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi ya bayar ga maiki alaihi salatu wassalam yawa mun gane da kyau to wannan ita ma yin sallah ta nafila rak'a biyu bayan an gama tawafi wannan wajibi ce ba rukuni bace cikin rukuni na aikin haji tana manne da wani rukunin daga cikin rukuni na aikin haji na'am
wa masnunatuhu khamsatun al-mashy wa taqbiyu al-hajar al-aswad bi fihi fi shawt al-awwal in qadara wa lam subukun al-yamani fi awwal shawt wa du'a wa salatu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
والرمل
للرجال في الشوط الثلاثة الأولى في طواف القدوم
وشيكنا
وهوى فوق المشي ودون الحجري
ومسنوناته خمسة أبوبون دعك سنة أيك تاوى أتكين طوافي غدا بيرني نفرق المشي وتوين طوافي إن أكفى متي يكيوي دعك الله سبحانه وتعالى ينا تفيا دكه وهنسا kada ya hau abun hawa ko belo ko moto ko mota ko saman doki ko rakumi da sauransu wannan shi ma sunna ne mun gane da kyau idan mutum da yayi tawafi ba a saman a kas ya bar sunna amma ba za ka ce tawafin sa bai samu kamala ba Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi a daya daga cikin tabi'ai ya ganshi yana tawafi amma kuma a sama sai yake tambaye shi yace ya naga mutane suna ta tawafi a gaske kuma kana tawafi a sama yace in amshi faqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi wa in as'a faqad ra'aytu wa in wa in arkabu wa in as'a. Hadisin da yana cikin sunan na ibn na Abu Dawud, yace idan nayi tafiya a kafa to naga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tafiya a kafa, yace wa in arkabu faqad ra'aytu rasulullahi wa in rakibtu faqad ra'aytu faqad rakiba wa ana shaykhun kabir, yace in nayi tafiya ma'aiki yayi tafiya, in na hawa abun hawa ma'aiki ya fa abun hawa, yace kuma ni dattijo ne yanzu na manyanta, dan haka sai ya hawa abun hawa. Mun gane da kyau yawwa, dan haka yana daga cikin sunnoni tafiya a kafa. Idan ya zama to mutum yana da iko yayi tafiya a kafa to sunna ne yayi tafiya a kafa, amma in ya zama to dattijo ne an kon biyu a duniya kafar ba za ta iya bashi damar yayi kewayen ba duka a kafa, babu laifi a dora shi a saman mota ko wani abu makamancin sa a kewaye shi, ko dan shi ma ya doke shi ya dora shi a kafa dan sai kewaye da shi, babu laifi, kamar yanda ya tabbata waɗansu daga cikin bayan Allah an yi musu haka nan. Wa taqbilu al-hajar al-aswad bi fihi, sannan kuma yana daga cikin sunnoni na tawafi tsotsal al-hajar al-aswad, bakin dutse, wannan bakin dutse wanda yake kusa da ɗakin na Allah mutum ya tsotse shi bi fihi da bakin sa, saboda wannan sunna ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tsotse shi. In qadara fi shawd al-awwal akewayo na farko, in qadara idan shi mai tawafin ya samu iko, in ya zama to ba ta jirundu na mutane kenan, misali idan mutum ya tafi tawafi ya zama to a kewayo na farko gurin da al-hajar al-aswad yake ba jama'a sosai, to sunna ne ya dora bakin shi ya tsotse shi. Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yarda da shi, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim yake cewa inni la'alamu annaka hajarun ma tadurru wa la tanfa, ni na san cewa kai dutse ne wanda baka cutarwa baka amfanarwa. Walaura anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, yace ba dan naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba yana tsotsarka ni da ba zan tsotse ka ba, dan haka sai ya zama to ya tsotse shi. Wato wannan yake nuni akan sunna ce ta ma'aiki. Sannan kuma al-hajar al-aswad dutse ne daga cikin duwatsu na aljanna, kamar yadda yake cikin sunan na al-Imam Tirmidhi ma'aiki alaihi salatu wassalam, hadith Abdullah ibn Abbas ma'aiki yace nazal al-hajar al-aswad min al-jannati wa huwa ashaddu bayadan min al-laban fa sawwaratu khataya bani adam, wato dutsen al-hajar al-aswad ya zo shi ne daga aljanna yafi madara fari, fari ne kal, amma kusa kure ne ayyan annabi adam alaihi salatu wassalam su ne suka maida shi baki, kusa kure zunubai na kafirai da sauransu ya zama to sun maida shi ayi baki, za a gan shi baki ne, to amma lokacin da ya zo shi da aka kashi daga aljanna fari ne kal, ya mafi madara fari. Mun gane da kyau. Na'am. Wa lamsur rukunil yamani fi awwali shawdin, da kuma shafar dafa ar-rukunil yamani, wato wannan ginshiki wanda yake dama da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma fi awwali shawdin a farkon kewayo. Mun gane da kyau. Al-hajar al-aswad idan mutum yana da iko ya sumbace shi, amma in ya zama to cacurundo na mutane ya yi yawa kamar lokacin aikin hajji, in ka ce ka dora bakinka a kan shi wani in ya gwabsa kanka to za ka tashi ba haƙura. Mun gane da kyau. To a wannan lokacin kada ka takura a kanka ka ce sai ka sumbace shi, sai ka je ka tafi da haƙura ka dawo ba haƙura, kuma bayan da ka iya da ranka za ka ce tsotsayi ne, kuma watakila ba kai kaɗai bane irin haka ɗin ta faru da shi. Kenan ba wayo ba ne, ba dabara ba ce ka ce ka dora bakinka a wannan gurin. In ka ga cacurundo ya yi yawa, me ka hannunka ka shafa sai ka shafa a bakinka. Mun gane da ke wannan shi ne abin da maliki ya tafa kai, amma akwai malaman da suke ganin cewa iya gurin in ka zo in abin ya yi kamari ko dafa shi ba za ka iya yi ba, ka ɗaga hannunka ka ce Allahu Akbar a wuce gurin saboda jama'a ta yi yawa. Na'am. Waddu'a'u, sannan kuma yana daga cikin sunnoni na tawafi yin addu'a a lokacin da mutum yake cikin tawafi. Yin addu'a a lokacin da mutum yake tawafi kamar yadda muka faɗa a jiya, ya tabbata hadithin Anas bin Malik ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yin salati ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da mutum yake cikin tawafi warramalu lirrijali fil ashwat athlathati alula da kuma yin sassaka ga mazaje a kewayo guda uku na farko fi tawaful qudum ba wai a kowane tawafi ba a tawaful qudum tawafi na isowa birnin makka shine ake cire shi tawaful qudum wanda idan aka iso birnin makka kamar yanda in zaka yi bankwana da makka ana so ka je ka yi tawaful wadaa haka kuma in ka shigo makka ana so ka tafi harame ka yi tawafi tawaful qudum to a tawaful qudum wannan sunna ne ka yi arrama sassaka a kewayo guda uku na farko saboda lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hijira tafi madina da ya zauna a madina zai zo shi makka labari ya iso wa qurayshawa cewa manzala zai shigo makka shikenan sai suke yada gulmar cewa ai yanzu manzon Allah da shi da sahabban shi wanda suka yi hijira ana nan suna nan sun rame madina bata amshe su ba sa iya yin tafiya ma mai tsawo da haka da za ka gan su da kwari da kaza amma yanzu in ka gan su kaman ka ture su innahu yaqdamu alaykum qawmun wahanatum humma yathriba shikenan ma'aiki alayhi salatu wassalamu da labari ya iso gare shi ga yanda qurayshawa suke fada manzala ya ce to idan kuka je kowa daga cikin ku kada ya fara tawafi a hankali ya fara da antarnema saboda abuji mai rai a abuji gawa dan mai rai ji tsoro a tamuna tsakuwa dan ayata ji tsoro shikenan da suka zo ma suka fara aka ce ah waɗannan ne kuke ta ba su da ƙarfi gashi ne yanzu gudu ma suke mun gane da kyau a Umar dan Khattab yace fa malana walil ramal inna ma ra'ayna bil mushrikin kada halakahum Allah cha amma shehun sana'a hun nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an nada'u Umar dan Khattab a zamanin shi yace to yanzu me ma alakar mu da sassaka a wajen ibadar haji yace dan da ma lokacin mun yi ne dan mu nuna wa mushrikai cewa da karfin mu a jikin mu har yanzu in suka taba mu yanzu ma za mu yi ta da su sai to amma dai abu ne wanda ma'aiki ya aikata shi ba za mu so mu daina abin da annabi ya bar mu akan shi sai zaman to sunna ne shi ma na'am wa hawa fawqal mashi wa dunal jari wato shi ar-ramal sassaka sama yake da tafiya a hankali sannan kuma wa dunal jari bai kai ba gudu ƙasa yake da gudu irin antarnema yanda kai dai kafi wanda yake tafiya irin tayo da gobe sauki amma kuma ba za ka kamo ba wanda yake gudu tun karfi wannan shine ake ce da shi ar-ramal na'am
wa mustahabbatuhu kathiratun minha tarkul kafidi min qira'ati al-qur'ani wa tarkul kalami wa insha'i shi'ri wa tarkul shurbi al-ma'i illa li'adashin wa liyukfir al-gharibu min al-tawafi fa innahu afdalu fi haqqihi min al-ruku'i
malam yace wa mustahabbatuhu kathira abubuwan da aka mustahabbanta aikata su ake so mai tawafi ya aikata su a cikin tawafinsa suna da yawa minaha yana daga ciki tarkul kathiri min qira'ati alquran barin yawaita karatun alqurani idan mutum yana cikin tawafi da kulli makanin mabalu wato kowane guri akwai abin da yafi dacewa da ai shi yasa kace ga abin da yafi komai ba sama da shi a kowane lokaci wannan babu shi mun gane da kyau komai akwai lokacinsa komai yana da lokaci kaga yanzu karatun alqurani idan ka dauka shine afdalul zikri ba wani abin da yafi alqurani to amma ba da salawatul mafruḍa kaga ba za ka hada ba yin karatun alqurani da yin al'azkar wadanda ake su bayan sallah ta farilla a wannan lokacin su shine lokacin yin su dan haka su suke da dacewa da ayi a wannan lokacin dan haka kowane guri akwai abin da yafi dacewa da shi shine za ka ga wajen ma'aiki alayhi salatu wassalamu bayar da fatawai shi ga wane zuwa wancan da wannan zamanin da wancan zamanin za ka san sha bamban wani ya tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla zan ce as-salatu ala waqtiha hadith Abdullah ibn Mas'ud a wani ya tambaye shi ayyul a'mali afdal kana imanu billahi wa jihadu fi sabili kamar da yake cikin hadithin Abu Dharr wanda duka suna cikin sahihaini wani yazo ya tambaye ma yace alaihi salatu wassalamu ayyul amali afdalu fa qala al imanu billahi thumma al jihadu fi sabilillah hadith abu huraira hajjun mabrur da sauransu. To da mu ga cewa ma yake bai tabbatar da kowa akan aiki daya ba, wani kuma yazo ya tambaye shi ma afdalu sadaqa juhudul muqilli da sauransu, hadithan abdullahi ibn hubshi wanda yana cikin sunan na abi daud. Mun gane da kyau. So dan haka tarkul kathirin min qira'atil qur'an, barin karanta alqur'ani da yawa ne tawafi ba so yawaita alkaratun alqur'ani, saboda wannan ba gurin karatun alqur'ani bane, gurin roko ne, gurin yawan addu'a ne da kuma salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wa tarkul kalam, da kuma barin surutu, din zance wanda yake na yau da gobe tsakankaninka da abokinka ne, tsakankaninka da matarka ne, tsakankaninka da makwabcinka ne, tsakankaninka da mahaifinka ne, wannan ba gurinsa bane, shi ma yana da guri. Wa inshadi shi'r, sannan kuma ka konkwadi diwani na mutanabbi ne, ka konkwadi diwani na Amrul Qais ne, ka konkwadi diwani na wane ne da na wane da na wane da na wane, ka karanta mu'allaqat ka yi kaza, to kai hakuri, nan ba gurin sabar waka bane, ba a waƙoƙi ana, ka haddace to shikenan, kai hakuri lokacin murajaan su zai zo su. Wa tarku shurubil ma'i illa li adashin, da kuma daina shan ruwa, kada mutum ya cika shan ruwa a lokacin da ake cikin tawafi, illa li adashin, sai dai in ishi ruwa ce ta dame shi, in ishi ruwa ta dame shi to sai ya sha ruwa, amma kada ya cika shan ruwa. Wali yukuthiri lil gharibu, haka ne ko, min at-tawafi fa innahu afdalu fi haqqihi min ar-ruku'i. Al gharib, baqo wanda ya zo shi Makka, daga Madina ne ya zo shi, ko daga Sham ne ya zo, ko daga Basra, ko daga Baitul Maqdis, ko daga wato Yaman da sauransu, to in dai baqo ne ya yawaita tawafi, saboda samuwar shi a garin su babu shi, babu gurin da zaka tafi kai tawafi. Dan fa innahu afdalu fi haqqihi min ar-ruku'i, yin tawafi shine yafi a haƙƙin baqo sama da yin nafilfili. Yafi idan ka je ka masallaci na harami ka dinga tawafi, yafi lada sama da ka dinga yin nafilfili. Amma sai zaman to ka raba kafa, kai wancan din kai wannan din, amma dai ka bayar da ƙarfinka lokacinka mai yawa akan tawafi, saboda kana dawowa daga can baka da inda zaka je ka yi tawafi, amma kana damar ka yi nafila, ko a ɗakin ka zaka iya yin nafila. Mun gane da kyau. Na'am.
Wa yustahabu liman jalasa fi al-masjidi an yatawajjaha ila al-ka'bati wa tuqra'u al-qira'atu wa tarbiyatu fihi.
Wa yustahabu liman jalasa fi al-masjid, ana so ga mutumin da ya zauna a cikin masallaci, an yatawajjaha ila al-ka'ba, ya fuskanci ka'ba, ya dinga kallon daki na Allah, in a bangaren dama ta yake kallato ta, in a hagun din ta yake kallato ta, in a gaban ta yake kallota, in a bayan ta yake kallota, ko ina ana so kawai ya zamanto ka'aba zaka fuskanta, saboda ita ce al-qibla. Mun gane da kyau. Wa tuqra'u al-qira'atu wa talbiyatu fihi, wato ana kin karatun al-qur'ani da yin talbiya a cikin wato harami, wannan makruhi ne mutum ya yi karatun al-qur'ani ana, sannan kuma makruhi ne ya talbiya ana. Abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi ta yi a wannan gurin ba karatun alkur'ani ya yawaita yi ba, ya yawaita addu'a da kuma waɗansu adhkar, amma dai bai cika karatun alkur'ani a nan ba, don haka mutum ya yawaita karatun alkur'ani a nan makruhi ne, amma ba haramu ba ne. Ya zama to ka je ka yi ta addu'ar, ka yi ta addu'ar duka gabaki dai abin da za ka roƙa, komai ka roƙa, daga ƙarshe kuma babu laifi ka ɗauko ƙur'ani, saboda kana karatun wani abun da ya faɗo maka a rai, sai ka ɗaga hannu ka gaya wa Allah hannu, to Allah kuma da kaza, kana cikin karatun Allah kaza ya faɗo, babu laifi ka yi haka nan. Yana ga sai mu kwana nan ko mu kwana kan rukunin salis insha Allah ta'ala a karatu na gaba, sai mu kai zuwa ƙarshen fasali. Qul ya zal qadar kifaya, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.